Yau ba kwancin wa muka samu za ka gaya mana sunanka da kungiyar da kake representing. To a batu na hana bara, shin menene hangen matasa akan wannan batu na hana bara?
To wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajiya Baraka, ni sunana Sadisu Salisu, kuma da kika ce kungiya, ina wakiltar Amafarka Youth Development Initiative, sannan da kuma gidan almajirai, wanda wa'annan duka kungiyoyi ne guda biyu waɗanda zai mun wahala kwarai da gaske na iya ware su zuwa gida biyu domin muhimmancin su akan abin da ya shafi wannan ainihin maudu'i. A zahirin gaskiya wannan maudu'i ne mai matukar mahimmanci wanda ya kamata mu tattauna. Akwai abubuwa da yawa da suka tattare, suka haɗu, suka tattaru a abin da ya shafi bara a taƙaice. Da farko za ki tambaye ra'ayina. Ra'ayina zan ce bara, ra'ayina bai wuce ra'ayin abin da ainihin addinin musulunci ya tabbatar ba. To amma akwai abubuwa da yawa waɗanda a lokaci ɗaya mutum ba zai iya yanke shawara ya ce ga shi abin da yake da ya shafi bara ba. So a ra'ayina zan ce kamar yadda na ce miki, bara addinin musulunci baya goyon bayan bara. To sai dai akwai kuma waɗansu dalilai wanda zaki kalla su waɗanda suke yin bara ɗin nan, tunda ko akwai sharɗai wanda in mutum ya riga ya cika su bayan da zai yi dole zai shiga bara. Amma in kuma in kika tambaye ni akan abin da ya shafi ita wannan ƙasa da muke ciki akan shi wannan al'amari na bara, za ki ga abu ne mai matuƙar cin rai, duba da yanda ita kanta tsarin ƙasar ban san ya zan saka shi ba, amma mutane suna cikin wani yanayi wanda duk da wannan yanayin zan alakanta cewar barar da yanzu muke fama da ita tana da alaka da jahilci kwarai da gaske da muke fama da shi, na kuma ainihin abin da ya shafi rashin wayewa da abubuwa na damammaki wanda suke a ƙasa wanda mutane za su iya amfana da su domin su fita daga ainihin bara ɗin. Akwai kuma ishu na abin da ya shafi mutuwar zuciya, wanda duk dai in kika duba za ki ga ya koma abin da ya shafi shi jahilci ɗin ko kuma rashin samun wayewar kai da muke fama da shi.
Ƙungiyarku wace irin yunƙuri take yi na ganin ta daƙile wannan matsala?
Dalilin da yasa na ce su almajirai za ki ga da bambanci da bararsu da kuma barar da waɗanda suka ɗauke ta a matsayin sana'a, shi ne kin ga kamanni a matsayina na wanda na taɓa yin almajiranci, na yi bara amma ba kalar wannan barar, kuma a yanzu haka ba na bara, ba ma na fatan wani ya zo ya yi bara. Saboda me ban ɗauke ta a matsayin sana'a ba, na ɗauke ta matsayin wani abu ne na lokaci wanda saboda mutum ya samu abin da zai ci, da zai wanke kayan da zai saka ya yi ta, wanda kuwa akwai wanda tun lokacin nan tun ma kafin ma mu yi almajirancin bara suke, kuma har yanzu bara suke yi. Kin ga in kika zo kika haɗa su da waɗanda suke yin ta domin neman abinci, kin ga wato zan ce su ba a yi musu ainihin wato adalci ba. So da haka kamar yadda na ce akwai hanyoyi da yawa gaskiya da gwamnati za ta iya amfani da su. Shi ne abin da ya shafi su almajirai, shi ne gwamnati ta ainihin wato ta yi reformation, shi ne abin da kullum muke kira, shi ne gwamnati ta yi reforming ɗin wannan system ɗin na almajiri, duba da cewar daɗewar da system ɗin ta yi tana ana amfana da ita.
Waɗanne irin hanyoyi kake tunani gwamnati ya kamata ta saka da za a daidaita wannan matsala a bambance almajirai makarantar Alkur'ani da kuma almajirai da suke bara akan tituna?
Abin da ya shafi dangane da abin da gwamnati za ta iya yi domin kawo mafita akan wannan al'amari da ya shafi ainihin wato bara, a zahiri akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya amfani da su. Takaice zan iya cewa akwai Professor Ibrahim Badamasi daga Jami'ar Bayero ta Kano, yayi wato extensive research akan shi ainihin wannan issue da ya shafi bara, musamman ma a nan kwariyar birnin Kano. Ya kawo kuma shawarwari da yawa wanda ya kamata a bi domin daƙile wannan issue na bara. Kuma na ji daɗi da kika yi maganar yanda za a bambance abin da ya shafi su almajirai waɗanda suke a karatu da kuma almajirai waɗanda kawai suke bin hanya ko bin titi suna yin bara. To sai dai shi issue wannan na bara ɗin, kamar yadda nace miki, issue ne mai matuƙar faɗin gaske wanda yana da buƙatar tunda an yi za a ce an rarraba ita ma bara ɗin zuwa mataki-mataki ko kaso kashi-kashi na ita wannan bara ɗin. Kamar yanzu yanda kika faɗa cewa akwai waɗanda su kawai kan titi suke bi suna yin wannan bara ɗin, akwai kuma almajirai waɗanda suke suna fitowa ne domin neman abincinsu ko kuma ɗan kuɗin da za su siya omen da za su wanki ko kuma wasu 'yan buƙatunsu wanda ba su taka kara sun karya ba. Kamar daga cikin dalilan da na zayyana miki cewar suna daga dalilan da suke sawa mutane suke yin bara, wato talauci, wato mutuwar zuciya, abin da ya shafi na rashin ilimi ko kuma rashin wayewa na sanin damammakin da suke a ƙasa wanda mutum zai iya amfana da su. To ina ganin idan za mu koma cikin waɗannan dalilan da suke sa mutum ya fara bara, mu ga waɗanne ne za mu iya ko kuma a ce gwamnati za ta iya kawo mafita daga irinsu, duk da cewar yanzu haka gwamnati tana da irin wasu daga cikin kalar waɗannan damammakin waɗanda matasa za su iya amfana daga gare su. To amma kamar yadda na ce miki, da yawan matasa ba su da wayewar sanin waɗannan damammaki, sannan kuma ta yaya za su iya amfana daga gare su ta hanya mafi dacewa. So wannan ya zama cewa dole gwamnati ko kuma mu al'umma dole za mu ci gaba da wayar da kan mutane akan illoli na ita wannan bara ɗin, duba da yadda da yawa in kika ga da yawa akwai wanda kina gani kin san ba su san illar abin da suke shiga ba. Wannan shi ya ƙara bambanta abin da ya shafi bara da almajirai suke yi waɗanda suke a makaranta da kuma waɗanda kawai su sun ɗauki bara ɗin ne a matsayin sana'a.
Baraka Bashir, dandalin VOA.